الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi ne ho mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 29 ga watan Zulhijja shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala darasi da ya gabata mun zo karshen sura ta 7 a bangaren lissafi suratul a'raf kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am wani misali mutum ne a cikin sallah raka'a daga cikin raka'o'in sai ya manta bai yi fatiha ba sai ya yi sura kadai misali a ta farko ko ta biyu yaya he bayan ya dago daga ruku'u sannan ya tuna yaya zai yi a wannan lokaci sujada zai je yi amma wannan raka'a ba zai lissafa da ita ba sai ya jefar da ita sai ya zo da wata a maimakon ta maimakon inda ta biyu ce ba zai zauna ba sai ya jefar da ita sai in ya kawo ta uku wannan ta uku ita ce za ta zame masa ta biyu sannan ya ci ko biyu a ƙarshe kuma babu komai a kan shi na sujada kabli ko sujada ba'di domin wasu daga cikin magabatan ƙwarai sun tafi a kan cewa karanta fatiha wajibi ne a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallah tare da cewa wasu malamai suka ce in an samu mafi yawan raka'o'in an karanta fatiha to dan an bari a cikin wata raka'a ba laifi ana iya cike gibin da sujada kabli amma magana mafi inganci kowace raka'a karatun fatiha rukuni ne daga cikin rukunin sallah na'am wai cewa wannan sura wadda muka gama suratul a'raf ita ce farkon sura wadda ke akwai sujada ta alqur'ani a cikin ta yaya kaifiyar sujada take kaifiyar sujadar ba ta da bambanci dangane da sujada ta sallah illa kasancewar inda ta sha bamban da sujada ta sallah biyu ce ake yi amma ita kuma ɗaya ta ce ake yi an gane ko an so yin kabbara lokacin da mutum zai kai goshinsa ƙasa da lokacin da zai dago sannan kasancewar ita sujada ta karatun alqur'ani a magana mafi inganci ba sharadi bane ba fuskantar alqibla duk inda kake fuskanta zaka iya yi amma an so in zaka yi ta ka fuskanci alqibla domin ita ba ta sha bamban da sallah sallah ce Allah ya ce mana wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li Allah yakuna linnasi alaykum hujja sannan dadin fa'ida sarki ma'ana na arwalla ba sharadi bane wajen gane da sujada ta karatun alqur'ani a magana mafi inganci ko ba ka da arwalla kana karanta alqur'ani zaka iya duka kai sujada kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm manzon Allah yayi sujada mushrikan da suke tare da shi gaba ɗaya kowa sai da ya sujada duk jama'ar da suke nan a gindin Ka'aba don haka malamai suka ce mustahil ne a ce kowa yana da arwalla daga cikin wannan sahabbai inda kasancewar yin arwalla sharadi ne to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yayi bayani a wannan lokaci karin fa'ida dangane da ita sujada ta karatun alqur'ani ko bayan la'asar ko bayan asuba idan kana karatun alqur'ani ka zo kan wannan sujada za da ka duka kai an gane ko dan kasancewar tana da sababi ba ta cikin kenan nafila wadda aka haramta bayan la'asar ko bayan magriba kuma ita ba nafila bace ba
na madogaran malaman da suke cewa wai idan yazo mutum daidai da sujada don ba zai yi sujada ba wai ba zai karanta gurin
wai dangane da fadar wasu daga cikin malamai cewa idan ka zo ayar da ke akwai sujada in ba ka da tsarki sai ka ketare wannan gabar ka yi gaba haka suke fada domin sun dauki yin sujadar sharadi ne daga cikin sharadanta ma'ana yin tsarki dole sai kana da arwalla shi kuma wannan a magana mafi inganci ba sharadi bane ba an gane ku ba sharadi bane sun dauki cewa sharadi ne dole sai kana da tsarki to dan haka suka ce sai dai ka tsallake wannan aya kenan dalilin su dai su sun tafi akan cewa hukuncin da dai da sallah ita kuma ta sha bamban da sallah na'am kware ana tasbihi irin yanda ake tasbihi a cikin sallah tare da cewa akwai addu'a wadda ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake yi a cikin sujudu tilawa wanda nan kusa inda zaka samu wannan addu'a sai ka koma cikin hisnul muslim na'am na'am
game da ladurata kamar idan yana yin kan mutane ba su tashi sai lokacin da yace fadaka mutu kuma akwai wani cikin bayani game da wannan
wai dangane da tashi ko rashin tashi a lokacin da ake yin ikama ya lura da cewa wasu ba sa tashi su tsaya sai ladani ya kawo daidai ka da kamacin sala wannan ya gabata a darasin mu na Tirmidhi kasancewar lokacin da muka zo kan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa ga sahabbai yake cewa la taqumu hatta tarawni kharajtu wata rana manzon Allah ya fito sai ya samu jama'a sun yi tsaitsaye suna jiran fitowarsa manzon Allah ya ce daga yau kar ku tashi ku tsaitsaya sai kun ga na fito saboda kasancewar yana daga cikin mummunan ladabi dangane da limani kafin ku gano liman kowa ya tashi ya tsaye ana jiran shi wannan mutane za su kagauta za su kagara har ma za ka ji wani yana tsoki wai shi a tunanin sa liman ya bata musu lokaci shi ko bai san da cewa ba matukar kana jiran limami ya zo a yi sallah kana cikin ladan sallah ba za ka gushe ba kana cikin ladan sallah tun lokacin da ka shiga masallaci kana jiran liman ya zo a tada sallah to kana cikin hukuncin mai sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baytihi bi'an wa 20 daraja wa zalika anna ahadahum idha tawadda'a fa asbagha alwudu'a thumma kharaja ila as-sala la yukhrijuhu illa as-sala la yanhazuhu illa as-sala lam yakhdhu khudwa illa rufi'a lahu biha daraja wa ba'anhu biha khadi'a hatta yadkhul al-masjid فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تهبس هذا هو محل الشاهد manzo Allah yace duk mutumin da yake kyautata arwalla daga gidansa ko daga wato mahallinsa ma'aikatar shi ko wani inda yake sana'ar shi ya tashi takanas domin ya je masallaci ya salla manzo Allah yace ba zai yi taki taki face sai Allah ya daukaka darajar shi da duk takin da yi in yayi taki na biyu ubangiji ta'ala sai ya kankare masa zunubi har ya kai lokacin da zai shiga masallaci. Idan ya shiga masallaci, manzon Allah ya ce kana fi salati ma kanati salatu hiya tahbisu, yana cikin sallah, matukar sallah ita ta tsida shi. To dan haka bayyada cewa a tashi a tsaya kafin a hango lima. To a karkashin wannan hadisi malamai suka ce wannan kenan ana magana a lokacin da liman baya cikin masallaci, kenan haramun ne mutane su tashi su tsaya kafin su ga lima. Amma kuna cikin masallaci da aka lebo sai a ga shi gashi nan yana tabuwa, yazo zai shigo, a wannan lokaci akan iya tashi a tsaya, wannan kenan liman yana wajen masallaci. To sai malamai suka ce to in liman yana cikin maskinan, wannan kuma a matsayin halacci fa ake magana, ya halatta ku tashi ku tsaya, domin tashi kafin a hango liman matsayin shi haram. Kenan in an hango liman menene matsayin shi, sai mu ce halacci. To anan sai suka ce in liman yana cikin masallaci yana jiran lokaci yayi a tare ikama a yi sallah, a wani lokaci ne mamu za su tashi su tsaya. Jumhurin malamai suka ce a inda ladani ya ce kada kamati salatu, kada kamati sala, a lokacin nan za su tashi su tsaya. Menene dalili anan? Iya lafazin ikama suka kalla, yanda lafazin yake Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala sala, hayya ala falah, qad qamati as-salatu, qad qamati as-salah, haqiqa sallah ta tabbata, haqiqa sallah ta tabbata, ma'ana lokacin tiyar. Kenan me ake fada a wannan? Kenan ana maganar cewa ku tashi ku tsaya lokaci yayi. To da suka kallu wannan lafazi sai suka ga cewa a inda ya dace ma mu su tashi su tsaya, da shi limami in yana cikin masallaci yana jiran lokaci ya ta da ikama, to a daidai qad qamati as-salah za su tashi su tsaya. Wasu malamai suka ce a sai an kai karshen ikama, an gane ku, sai an kai karshen ikama, a wannan lokaci ne ya kamata ma mu su tashi su tsaya, illa kasancewar al'amarin gaba daya akwai yalwa. Idan ka tashi a farkon tada ikama ba laifi ba kai, haka nan a didi kada kamati sala, wannan kuma ka kyautata, ko a karshen wato ikama ka tashi ka tsaya, wannan ka kyautata, saboda fahimtar magabatan kwarai ta fi fahimtar mu, an gane ku, ta fi fahimtar mu. A karkashin wannan hadisi ne suka fahimci cewa ga inda ya dace wato a tashi a tsaya, shi kuma galibi lafuzza na shari'a ana kiyaye su dangane da abin da suka kunsa. Dan haka kenan a tashi a tsaya malami suka gani inda ya fi dacewa a inda ladani ya ce kada kamati sala, kada kamati sala. Amma fa karka fahimci wa mutumin da ya tashi ya tsaya a farkon tada ikama cewa yayi laifi, yayi bid'a, a'a, an so ne dai a daidai kada kamati sala ko kuma a karshen ikama, tare da cewa kana da halaccin da zaka tashi ka tsaya tun a farkon ta. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa, mun zo ƙarshen sura ta 7 a ɓangaren lissafi, wato ita ce suratul a'raf, an gane ku, wanda a ƙarshenta mun ga ayar da take nuna mana cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala wadatacce ne dangane da ibadar mai ibada ko kafircin kafiri. In har mu ba mu bauta ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala, to Ubangiji ta'ala yana da bayi na musamman waɗanda ba sa gajiyawa, ba sa kosawa tsawon dare da yini, suna bautar Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Shi ne anan ya ce innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Lalle wato lalle waɗanda ke wajen Ubangijinka subhanahu wa ta'ala na mala'iku, kenan anan zaka kaddara, kamar yadda can yake cewa walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu. shine anan yake cewa innal ladhina inda rabbika lalle wadanda ke wajen ubangijinka na jama'a ta malaiku la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai dangane da bautar sa wa yusabbihunahu suna sarkake shi dangane da duk abin da bai dace da shi ba suna girmama shi tsawon dare da yini walahu yasjudun kuma gare shi suke sujada babu kowa ba an gane ku anan me yake cewa wa yusabbihunahu suna sarkake ubangiji ta'ala dangane da duk abin da bai dace da shi ba shine can Allah yake cewa wa qalu takhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadu mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'lamun wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun anan dai Allah yana bayani dangane da cewa duk abinda mushrikai suke jingina masa bai dace da shi wala cewa Allah ya rigida ko ya rigi mata ko kuma mala'iku ƴaƴa mata ne na Ubangiji tabaraka wataala ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira to dan haka mala'ikun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin kasai gaba ɗayan su suna tasbihi in aka ce tasbihi shine at-tamjid wa at-tanzih girmama Ubangiji tabaraka wataala da tsarkake shi dangane da duk abin da bai dace da shi ba wannan tasbihi a wajen mala'iku malamai suka ce tamkar lumfashi ne ga ƴaƴan adam wanda shi lumfashi ba maganar kakkautawa inda lumfashinka zai tsaya zuwa wani dan lokaci to ba za ka kai labari ba to dan haka shine Allah yake ce mana yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu tsawon dare da yini suna tsarkake Ubangiji ta'ala suna tasbihi an gane ko la yafturuna Allah yace ba sa fitara ma'ana ba sa yankewa kamar yanda ba ma yanke lumfashi to haka mala'ikun Allah ba sa yanke tasbihi don haka Ubangiji ta'ala mawadaci ne dangane da ibadar mai ibada in har kai ibada amfanin wannan ibada zai dawo kanka a rayuwarka ta duniya sannan a makomarka lahira in ka kafirce ma Ubangiji ta'ala ka butulce masa kafircinka da butulcinka ba zai tauye Ubangiji tabaraka wataala da komai hukubar kafircinka za ta tabbata a kanka kamar yanda a cikin hadisi al-Qudsi riwaya ta Abu Dharr Allah ya karra masa yadda hadisin na cikin sahihu Muslim Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina da a ce na farkon ku da karshen ku da mutanen ku da aljannun ku gaba daya tun daga Adam har zuwa kiyama za ku zamanto a bisa zuciya ta mafi tsoron Allah daga cikin ku ma'ana a wayi gari gaba ɗayan mu kowa ya samu kyaukyawar zuciya nagartacciya irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala yace da za ku kasance haka maza da zalika fi mulki shay'a wannan nagarta ta ku Allah yace bata rada komai a cikin mulki na ba sannan sai yace ya ku bayina da a ce mutanen ku da aljannun ku an gane ko farkon ku da karshen ku ma'ana mutanen ku da aljannun ku gaba daya mutun da aljantun daga Adam har zuwa kiyama ku kasance a bisa zuciyar mafi lalaci wanda yafi kowa ta'addanci da dagawa ga Ubangijinsa a ce kan wayi gari kowa yana da zuciya irin ta Fir'auna ko mu ce irin ta Iblis Ubangiji ta'ala yace mana kasa zalika min mulki shay'a lalacin ku bai tauye komai daga cikin mulki na ba sai yace ya ibadi inna ma hiya a'malukum ufsiha lakum thumma uwaffiha wa fiikum iyyaha ya ku bayina ku san da cewa ayyukan ku gaba daya da kuke aikatawa na ibada ko kuma da mai kyau da mara kyau Ubangiji ta'ala yace ufsiha lakum ina kididdige muku dai bayan daya ba abin da yake goyuwa gara kuma uwafikum iyaha sannan idan an wayi gari kiyama Allah yace zan cika muku sakamakon ayyukanku sai yace faman wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi ma'ana makomar shi ta kasance aljanna to wannan yayi godiya ga Ubangiji tabaraka wataala ba karfin sa bane ba dubarar sa bace dace ne na Ubangiji tabaraka wataala sai yace wa man wajada ghayra zalika, ubangiji ta'ala yace duk wanda ya samu maimakon haka aka wayi gari kiyama makomar shi ta kasance wuta. Ubangiji ta'ala yace fala yalumanna illa nafsa, kar ya zargi kowa face kansa. An gane ku, shine ya tabar da rayuwarsa tun wato daga duniya, dan haka kuma rayuwarsa ta daga tabewa a ranar kiyama. To dan haka dai anan na nuna mana ibadar mai ibada amfanin ta zai dawo kansa anan makoma, anan wato farko duniya da makoma lahira. Don haka kuma sai yace walahu yasujuduna, mala'iku ka Ubangiji ta'ala kadai suke sujada, ba sa sujada ga kowa, domin anan akwai siga wanda take ta hasar taqdimu ma haqqu ta'khir wa taqdir kenan wa yasujuduna lahu. Amma sai yace walahu yasujuduna, gashi kadai Ubangiji ta'ala suke sujada, ba sa sujada ga kowa, domin sujada ibada ce. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan dan adam ya karanta aya wadda take da sujada, ya duka yayin sujada, shaytani zai kaurace ya fita da gudu yana rusa kuka, sai ya ringa ya waila, ma'ana ya kai can hallakar sa, ya kai can tabewar sa. Shaytani sai ya ce umira hadha bisujudi fasajad falahu aljanna, dan adam an umarce shi da yin sujada kuma yayi sujada ya cancanci aljanna a gobe kiyama. Sai ya ce wa umirtu bisujudi fa asaitu falyannar, an umarce ni dangane da yin sujada ni ko na saba, dan haka kuma wuta ita ce makoma ta, wal iyazu billah. Dan haka dai anan sujada ta alqur'ani a magana mafi rinjaye sunna ce daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ce, kamar yadda suka kalli wasu ayoyi irin su ya ayyuhal ladina amanu ruku wasjudu wa abudu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun, ash-shahid wasjudu na umarni ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, da kuma can kasancewar zargi da Allah yake ma mushrikai, wa idza quri'a alqur'anu wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun, da kuma cin karshen suratul najm. An gane ku, afa min hadhal hadithi ta'jabuna wa tadhhakuna wa la tabukuna wa antum samidun fasjudu lillahi wa abudu, da fadasta can karshen suratul alaq wasjud waqtarib. To da suka kalli irin waɗannan alfazu din sai suka ce sujada ta alqur'ani matsayin ta wajibi ce, to tare da cewa ba wajibi bace, kamar yanda aka samu dalilai ingantattu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ayar da take da sujada kuma bai duka ba ne, dan ya nuna ma mutane matsayin ta. Don haka kuma ita sujada hanya ce daya daya wanda bawa yake samun daukaka ta daraja a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira, kamar yanda Thauban intaccen bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadithni hadithan yanfa'uni Allah bi, ya rasulullahi bani labarin wani hadisi wanda Allah zai amfane ni da shi idan nayi aiki da shi. Qala manzon Allah, yi an gane ku, a'a ma'adan yake fada ga Thauban, yake ce masa hadithni hadithan yanfa'uni Allah bi, yace ya kai Thauban yace bani labarin wani hadisi in dukufa akan yin aiki da shi Allah ya amfanar da ni game da hadisin. Sai yace masa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, ma min abdin yasjudu lillahi sajida illa rafa'ahu Allahu biha daraja wa hafa anhu biha sayyi'a, babu bawan da zai yi sujada ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala sujada ɗe tak face sai Allah ya daukaka darajarsa kuma Ubangiji ta'ala ya sirayen masa da zunubi. Idan kai sujada ɗe tak sai Allah ya daukaka darajarka, sannan kuma sai ya kankare ma zunubi. Abinda ake nihi da sujada ɗaya anan, yan ma sujada ta karatun alqur'ani ko kuma sujada ta godiya, amma in dai ba sujada ta karatun alqur'ani ba sujada ta godiya ba, babu inda ke akwai sujada ɗaya ta a matsayin ibada. An gane ku, sai dai sujada ta sallah wanda a kowace raka'a za ka yi sujada biyu. Fadakarwa anan, akwai wata bid'a wadda take ta riga ta yaɗu musamman a wajen malamai ta hanyar wato wuce gona da iri, wai a wajen lakani na cewa sai a baka a ce wai in ka salamce ka duka ka kai goshinka kasa zaka karanta wannan addu'a so kaza wannan ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace wanda sosai suna bada irin wannan lakani cewa in kai raka'a ko nawa sannan idan ka salamce sai ka kai goshinka kasa kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina 41 sannan ka roki bukatarka babu inda sujada ɗaya taktake zama ibada sai a cikin sujada ta karatun alqur'ani ko kuma sujada ta godiya wannan sujada da zaka yi bayan sanin cewa ka kai goshinka kasa wannan matsayin ta bid'a ne Allah ba zai karba ba zai watsar ma da kayanka an gane ku don haka kasancewar kuma wannan ai kariya ne bayan bugu lokacin da kake cikin sallah a wannan lokaci ne kake ganawa da ubangijinka a wannan sujada ta cikin sallah nan ne zaka bujiro da bukatunka ba sai bayan ka salance ba yau za mu tashi kenan sura ta 8 wannan sura ta 8 ana kiranta da suratul anfal wanda kasancewar ta samu wannan suna tun lokacin da aka rubuta wato alqur'ani malam lokacin da aka rubuta surori na alqur'ani ma'ana kowace sura aka ambata mata suna kamar yanda hadisi yake cikin bukhari a zamanin hajjaj wato hajjaj ibn yusuf a wannan lokaci ne aka wasalce alqur'ani aka masa dugo sannan kowace sura kuma aka ambaci sunanta tare da cewa akwai surorin da daman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun suna da sunaye to amma ita wannan suratul anfal wato ita wannan sura suratul anfal babu wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatacce wanda ke nuna cewa a wannan lokaci ana kiranta da wannan suna don haka wasu malamai ma suke kiranta da suratul badr kamar yanda yake cikin al-itiqan na al-imamu suyudi ita wannan sura ce wanda take madaniya ma'ana ta sauka ne a birnin madina domin bayan gama yakin bayan yakin badar wannan sura take yake ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wata hayaniya da ta kunno kai tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin matasa da dattawa dangane da ganima ta yaki kamar yanda zamu gani dangantar wato wannan sura da sura wadda ta gabata suratul a'raf me yasa suka yi makwautaka menene munasaba waccan ita suratul a'raf tana bayani dangane da halayen manzannin Allah subhanahu wa ta'ala game da jama'arsu kamar yanda Allah ya kamo mana labari tun daga kan farkon manzanni annabi Nuhu alaihi salam Allah sai da ya zana manzanni sun wuce a lissafa da irin artaban da suka sha da gumurzu tsakaninsu da jama'arsu to dan haka ita wannan sura ita ma tana bayyana mana halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa kafirin Qurayshawa yaya ya kasance yaya karshen al'amarin su yake wannan sura ta kunshi abubuwa da dama abu na farko wanda ta kunsa shine al'amari na rabon ganima wanda al'amari na rabon ganima dole ne a miƙa wuka da nama ga Allah subhanahu wata'ala da manzansa domin hukunce gaba daya makumar zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne kuma da manzansa domin shi yake bayani don haka yace wa maktalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abu na biyu wanda wannan sura ke magana a kansa wato tana ba mu bayani dangane da nihi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga bayinsa muminai dangane da tabbatar musu da nasara wato a yakin badar domin Allah ya tabbatar da gaskiya ya ruguza ƙarya abu na uku shine tana nuna mana wato shine wato dadi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga muminai da Allah ya karfafe su da jama'a ta mala'iku domin su taya su daga lokacin da suka hadu da makiyansu a yakin badar wannan al'amari ne wanda yake a aikace mala'ikun Allah subhanahu wata'ala sun sauka a ranar yakin Badar kuma sun fafata wannan kuma hikima ce ta Ubangiji tabaraka wata'ala wanda ke nuna mana komai yana da sababi inda Allah ya ga dama gaba dayan su kafiran duniya dide da kyautawar ido Ubangiji tabaraka wata'ala zai kauda su to amma dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi kuma akwai hikima a cikin al'amarin sa kasancewar da Allah ya shar'anta mana jihadi domin bayin sa mu'mine su samu daukakar daraja ladan su ya yawaita menene can Allah yake fada a cikin suratul qital zalik walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum to wannan mala'iku da Ubangiji tabaraka wata'ala ya turo na musamman domin taya mu'minai jihadi wannan wata kyauta ce da wani samun matsayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'a ta mu'minai abu na hudu wanda wannan sura ke bayani a kansa shine mu gane cewa nasara a hakika ba a samun ta illa ta hanya daya shine daga wajen Ubangiji tabaraka wata'ala duk wata nasara ba nasara bace sai in ta zo ne daga wajen Ubangiji tabaraka wata'ala domin nasara a hannunsa take kamar yanda yace waman nasru illa min indillah innallaha azizun hakim abu na biyar wannan sura tana karantar da jama'a ta mu'minai wato shine ka'idodi waɗanda suke na jihadi salo wanda yake na yaki domin kasancewar yadda Allah ya kirayi mu'minai a cikin wannan sura kira ɗaya na bin ɗaya sai da ya musu kira shidda ya ayyuhallazina amanu wanda a kowane kiran da Allah subhanahu wata'ala ya ma jama'a ta mu'minai wata ka'ida ce daga cikin ka'idodi waɗanda suke na yaki wanda yana daga cikin wannan Ubangiji tabaraka wata'ala ya haramta ma mu'minai gudu a fagen daga babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana manya-manyan laifuka masu halakar da bawa a gobe kiyama daga cikin bakwai kin manzon Allah ya zana gujewa mutum ya ji tsoro ya ja da baya lokacin da ake gaba da kafirai an fito fagen daga an gane ko lokacin da sojojin musulunci suna defile su ma na kafirai suna yi ana fuskantar juna to haramun ne mutum ya juya baya duk wanda ya juya baya a ran nan Allah ya yi makomar shi wutar jahannama kamar yadda zamu iski an gane ku sannan daga cikin ka'idar ta yaki Ubangiji tabaraka wata'ala ya nuna mana kuma dole mu yi biyayya ga Allah mu yi biyayya ga manzansa na daga cikin biyayya ga Allah biyayya ga manzansa in an fita fagen daga in aka ce wani shine shugabanku to dole ku yi masa biyayya kar kowa ya kadi gaban sa ya aikata abin da ya ga dama abin da shugabanku ya baku umarni to nan za ku tsaya kar ku saba masa wanda kar mu manta ya gabata sabawar da sahabbai suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhudu Ubangiji ta'ala ya saukar da musiba da bala'i ma'ana kafirai suka samu rinjaye a kansu sai da sahabi ɗaya na bin ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum 70 suka samu shahada ba komai ba ku janyo wannan bala'i illa rashin da'a ga Allah da manzansa domin manzon Allah ya jira su akan dutse waɗanda suke gwannan mahalba ne manzon Allah ya ce koda kun ga tamkar tsuntsaye suna warce mu daga sama suna saukowa suna wurce mu manzon Allah ya ce kar ku gushe inda na ajiye ku sawa'an mu muka samu nasara ko an samu nasara akan mu manzon Allah ya ce kar ku bar gunku a farkon yaki mu'minai suka samu nasara jama'a suna kwasar ganima waɗanda suke kan dutse suka gani suka ce to ai sai mu je mu taya ƴan uwan mu tattara ganima shugabansu wato shine Sa'id ibn Jubair ya ce kar ku manta abinda manzon Allah ya faɗa mana fa shayi ko sawa'an mu muke da nasara ko akan mu ake da nasara kar mu gushe wannan wuri suwa iya ijtihadin su kawai ai tunda kafirai an karya su sun juya baya da gudu kawai a sauka a kwashi ganima saukar da suke ke da wuya wanda suka tsaya duka basu wuce a kilga ba da shugaban su Sa'id ibn Jubair ko kuma mu ce Abdullahi wannan Abdullahi ibn Jubair ba Sa'id ibn Jubair ba Abdullahi ibn Jubair a lokacin nan Khalid ibn al-Walid ya zagayo ta bayan dutse sauran da suka rage akan dutse ya gama da su sannan kuma waɗanda suka zo suna kwasar ganima su ma aka fatattake su to dan haka dole ne ayi biyayya ga Allah ayi biyayya ga manzansa wannan ka'ida ce ta yaki in aka ce wani shine shugaban ku to dole ku yi masa biyayya abin da yake ku yi shine za ku yi in kun ga kuna da ta cewa to ku bashi shawara ku ce wani ya kamata wannan wuri bai dace ba a ce mu tsaya mu dai muna ba da shawara cewa ga yanda ya kamata ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki na Badar zamu iske inda ya aje inda ya da zango da jama'ar sa a farko wani sahabi ya bashi shawara ya ce ya rasulullahi inda za a bi shawara ta ba nan ya kamata ba mu tsaya kamata yayi mu je wancan tudu mu je kenan mun datse tsakanin su da wannan da teku ma'ana in suna buƙatar ruwa dole sai sun biyo ta kanmu manzo Allah ya karbi shawarar shi aka je aka wannan don haka kuma yana daga cikin abinda surar nan take magana shine kariya da Ubangiji tabaraka wata'ala ya ba manzansa dangane da cutarwa ta mushrikai Ubangiji ta'ala ya bashi izinin cewa ya kaurace ma birnin Makka ya koma Madina a lokacin da suka yi wata shawara wanda shawarar iya abinda ta kunsa yaya za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin kurkuku za a sa shi yayi kaso na rai da rai har mutuwa ta cin masa ko kuma kure shi za a yi daga garin Makka ya je can ya samu wata mafaka ko kuma kashe shi za a yi Ubangiji ta'ala ya turo masa da sakon gatsiyar da suka kulla don haka Allah ya ce zama ba naka bane maza a yau barin garin Makka ya zama wajibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira wannan wata kariya ce ta musamman da Ubangiji tabaraka wata'ala ya bashi sannan abu na bakwai wanda wannan sura take bayani a kansa tana nuna mana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na raye a cikin mushrikai Ubangiji ta'ala ya dauke musu bala'i wanda yake hadaddi musiba wanda take gama gari Allah ya dauke musu kamar yadda yake cewa wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Ubangiji ta'ala bai zamanto ba da zai azabtar da su alhali kai kana ciki abu na takwas tana nuna mana cewa dogaro ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba zai tabbata ba dole sai mutum ya kama sababi sai ka kama sababi sannan zai tabbata cewa kai mai dogaro ne ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ka ce kai mai dogaro ne abinda bakin da Allah ya yanka ba zai hana shi ba abinda zai ci to wannan dogaro naka ba zai tabbata ba sai mun ga ka nemi sana'a tukun an gane ku noma ko kiwo ko wata sana'a can da ba don haka anan zamu ga Ubangiji ta'ala yana umarnin manzannin sa cewa maza su yi tanadi na yaki wa idulahum mastaqatu min quwwatin wa min ribatil khayr abu na tara wannan sura tana takunshi cewa zalunci abu ne wanda ke ruguza jama'a kuma abu ne wanda yake mai gaggauto da halaka zuwa ga al'umma domin kasancewar duk lokacin da jama'a zalunci ya yado a cikinta to tana kan gaba ta halaka kamar yadda Allah zai ce wata kufitna tallatu siban alladhina zalamu minkum khassa abu na goma wannan sura tana nuna mana cewa canzawar hali na jama'a daga daraja da kurjini da suke da shi su koma zuwa kaskanci da wulakanci daga karfin da suke da shi su koma rauni ba komai bane illa kasancewar canzawa ta zukatansu da ake samu game da alaƙar da take tsakaninsu da Ubangijinsu duk lokacin da jama'a suka canza ba sa tsara dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wani mutunci da suke da shi da duk wata daraja da suke da ita to za ta juya ta koma kaskanci da wulakanci zalika bi anna allaha lam yakum ghayran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna allaha sami'un alim abu na 11 wannan sura tana nuna mana cewa abinda ke kai jama'a zuwa ga banna wato shine shagala da dukiya da yaya duk mutumin da ya fitintu da dukiya da yayansa to wannan zai kai shi zuwa hanyoyi waɗanda suke na banna kamar yadda Allah ya ce mana wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna allaha indahu ajrun azim sannan wannan sura tana bayani akan abu na 12 cewa in shugaba ya ga akwai maslaha dangane da yin sulhu, to ya kamata a tsake ta wuta tsakanin shi da abokan gaba a dan sasanta akai izuwa wani lokaci, ko kuma kwata-kwata a yi sulhu har akai lokacin da jama'a ta mu'minai za su samu wato karfi, kamar yadda Allah ya ce wa in janahu lis-salmi fajnaha laha. Sannan wannan sura abu na 13 ta nuna mana cika alkawali abu ne wanda yake wajibi, ko da kasancewar abin zai shahi wato wata maslaha ta jama'a ta mu'minai, in dai shugaba ya ga cewa an gane ku cika alkawali wajibi ne, in an yi alkawali tsakanin mu da ƴan uwanmu mu'minai ko tsakanin mu da kafirai, ko da wannan yarjejeniya za ta shahi wata maslaha ta musulmi, to dole ne a cika wannan alkawali, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa in istansarukum fid dini fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq. Sannan wannan sura kuma tana nuna mana wajibi ne duk wanda ya warware alkawali a ladabtar da shi a masa mu'amala wanda take ta tsanantawa, kamar yadda Allah ya ce fa in ma tafqafannahum fil harbi fasharrij bihim man khalfahum la'allahum yadhakkaru. Abu na 14 wannan sura tana nuna mana gaya da manufa ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da shar'anta mana jihadi, wato shine kiyaye yanci wanda yake na addini, dan kuma dukkan wata fitina ma'ana a kawar da ita ibada ta zamanto gaba ɗayan ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ake bauta ma. Manufa dangane da yin jihadi shine ɗaukaka addinin Allah, an gane ko, ba ana yaƙi ba don samun ganima, wato shine a samu dukiya ko a ribance jama'a su zama bayi, a'a shi jihadi da Allah ya shar'anta mana domin addinin musulunci ya samu ƴanci, ya zama shi yake fada a ji duk wani datti wanda yake na shirka a kawar da shi, kamar yadda zamu iske aya wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Abu na 15 wannan na nuna ta kunshi cewa su jama'a ta musulmi addi wannan al'umma ce daya daya, wanda wajibi ne a tsakankaninsu su jibunci juna, ka jibunci lamarina in jibunci lamarinka, domin gaba ɗaya mu ƴan uwa mu ne muke, kuma dole ne mu kaunaci juna, dole ne mu taimaka ma juna, kamar yadda kafirai su ma al'umma ce daya daya taimaka ma juna suke akan yada banna a ban ƙasa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a ayar zamu iske wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd, kenan anan kasancewar kamar yanda suke tsintsiya madaurinki daya, to haka mu'minai ya kamata mu zamantu muna da kaunar juna, muna da taimaka ma juna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. wannan sura sababin saukarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Badar, ya faɗa ga sojojinsa, manzon Allah yake cewa man ata makana kaza falahu minan nafali kaza, duk wanda yaje wuri kaza ya tsaya, manzon Allah yake to yana da ƙari wato daga cikin ganima ta yaki, wa man qatala qatilan falahu kaza, duk wanda ya kashe wani daga cikin mushrikai to yana da kaza, manzon Allah ya ringa sa musu tukuici, wa man asara asiran falahu kaza, duk wanda ya riba ce wani ko kuma ya riba to soja daga cikin sojojin mushrikai ya zo da shi a daure, manzon Allah ya ce shi ma yana da kaza ƙari daga cikin ganima ta yaki. To a lokacin da jama'a ta mu'minai da kafirai suka haɗu a fagen daga, me za a yi tasara a ilaihi shubban, matasa sai suka zamanto ƴan gabade gabade, su kuma dattawa sai suka je suka zauna a ƙarƙashin tanti inda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiran shi arish, ma'ana wata ɗan rumfa ce aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dattawa su suka je suka zauna a nan, suka zagaye suke gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko a ƙarƙashin tuta kenan nan suka je suka zazzauna su dattawa. Lokacin da Allah ya ba muminai nasara, aka fatattaki mushrikai, aka samu ganima, waɗannan wato dattawa sai suka zo suke neman su ma a ba su wani abu a ƙara musu daga cikin ganima ta yaƙi. An gane ko? Su dattawa sai suka faɗa suka ce kunna ridi allaku, su a matasa iya abinda suke gani ganima ta yaƙi kawai ta su ci. Me yasa? Saboda su ne suka fafata a fagen daga. Su dattawa suna can ƙarƙashin tuta ta yaƙi, suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To su dattawa su a iya tunanin su kenan matasa suna ganin ganima kawai ta su ce ba sa tarayya da kowa. Dattawa sai suka ce da su kunnari da allakum, wato sai suka ce kunnari da allakum, ai mu ne muke ije muku abokan gaba. Me yasa? Saboda kasancewar walawin hazantum lan hazantum ilaina, inda kun karaya ai ba in kuka gudu ba inda za ku fake sai zuwa gare mu. Suka ce to dan haka ganima ba ta ku bace ba, ku kade mu ma muna da rabo a ciki. A lokacin nan wani sahabi shine Abu Yasir ibn Amr al-Ansari, sai ya tashi sai ya ce ya manzon Allah, kai alƙawarin cewa duk wanda ya kashe wani yana da kaza, duk wanda ya ribato wani yana da kaza, wanda ya je wuri kaza ya tsaya yana da kaza. Suka ce ya Rasulullahi, mutum 70 muka kashe daga cikin su kuma mun ribace mutum 70. An gane kenan ganima mu muka cancanta a bamu. A lokacin nan Sa'ad ibn Mu'az, Allah ya ƙara masa yadda, shugaban kabila ta Khazraj, sai yake cewa ya Rasulullah, yace wallahi ba abin da ya hana mu nemi abin da waɗannan suka nema. Yace yake cewa illa kasancewar kawai muna kyama ne, wato dangane da kasancewar lada, a ce wannan ganima ita ce kawai ladan yakin mu, ba komai bai sa kawai mu muka dakata muka tsaya. Mu ba ganima ba muke bukata, kuma ba tsoron abokan gaba ba muke, kawai muna jin tsoron mu barka kai kadai, wasu su kawo maka dauki su gama da kai. To a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su matasan da dattawan gaba ɗayan su manzon Allah sai ya kauda musu kai. Sa'id sai yake cewa ya Rasulullah, yace lalle mutane fa yawa gare su waɗanda suka fito, kuma ganima ga ta bayan da za a yi ta wadaci mutane, tunda mu muka yi jihadi, mu muka yi abun a zo a gani, kenan mu muka cancanta a bamu ganima. In har ka ɗauka ka ba waɗannan dattawa, to me zai rage? Take yanke sai Allah ya turo saƙo shine yas'alunaka anil anfal, kenan wannan ɗaya daga cikin dalilai waɗanda suke na saukar wannan aya. Wanda dalili na biyu kasancewar Sa'd ibn Abi Waqqas, shi kuma a ranar yakin Badr an kashe masa dan uwa, shi ma kuma ya kashe wani kafiri kuma ya dauki takobinsa, wanda takobi ne wanda yake shahararre, wanda yake yayi suna abinda suke kiran shi Zulkafifa. Takobin ya kayatar da Sa'd ibn Abi Waqqas, sai ya je da takobin ya gwada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Takobin Sa'id ibn al-As ibn Umayya, shi ne na kashe ya Rasulullahi, ga takobin shi nazo da ita. Ya Rasulullahi, abinda nake bukata ya Rasulullahi ba ni kyautar wannan takobi. Manzon Allah ya ce masa, wannan takobi ba tawo bace ba taka bace, je ka kanasa ta a cikin tarin ganima har mu ga abinda Allah zai yi. Sa'd ibn Abi Waqqas ya ce sai na tafi sai na jefa wannan takobi, Allah kadai ya san abinda ke tare da ni, na samun damuwa akan wannan takobi da baba ni shi ba. Manzon Allah ya ce duk wanda ya kashe wani kuma yana da kaza, yaya kuma na ribanto takobi kuma an ce in je in nasa ta a cikin ganima? Nace ya kusanta ma, in aka zo rabon ganima takobin ba za ta faduwa a cikin rabona ba, kuma ni ko ina ganin ba wanda ya abun a zo a gani sama abin da nayi, saboda wannan babban mushriki ne na gama da shi. to a wannan lokaci yake cewa ba a jima ba kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura a kirawo ni na zo sai manzon Allah ya karanta mu wannan aya yas'alunaka anil anfal kul il anfalu lillahi war rasul Sa'ad yace sai ni tsoron kar a je ayar ta sauka saboda ni ma'ana Allah yana murarauka akan abin da nayi ba daidai ba a lokacin nan manzon Allah sai yace ya kai sa je ka a cikin tarin wannan ganima dauki wannan takobi yanzu naka ne to shine anan Allah yace yas'alunaka ya rasulullah wato mu'minai na tambayar ka anil anfali dangane da hukuncin ganima ta yaki lafazin al anfal jami'i ne na nafal an gane ku jami'i ne na nafal idan aka ce nafal shi kuma an ciro shi ne daga annafila in aka ce annafila shine az-ziyadatu fil aqa wato kari a wajen kyauta a maka kyauta a kara maka to illa kasancewar ma'anar al-anfal anan shine al-ganaim ma'ana ganimu na yaki suna maka tambaya ya rasulullah yaya za a yi da ita yaya rabance yake ubangiji ta'ala yace kul ga ya musu al-anfalu lillahi war rasul ganima gaba dayanta ta Allah ce da manzansa su ne suka ga yanda ya dace su aikata da ita wannan wasu malamai suka ce wannan kafin Allah ya shar'anta ya raba ganima cewa ga yanda za a yi da ita wannan aya ta sauka Allah yace ta Allah ce da manzansa don haka wasu malamai suka ce wannan aya ce mansuka malamai suka ce a wannan aya tana nan tabbatacciya ce ba shafahiya bace wannan lalle aya tana nuna cewa raban ganima gaba ɗaya shi dole za a koma ga Allah da manzansa don haka kuma waccan aya Allah ya saukar da ita tana bayani cewa to tunda ta Allah ce da manzansa to ga yanda za a yi da ita wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir to shine anan Allah yace kun ga ya musu al-anfalu ganimu na yaki lillahi na Allah ne war rasul kuma na manzansa ne ma'ana su suka ga yanda ya dace a yi da ita fattaqullaha ku ji tsoron ubangijinku ku tsara dokokinsa wa aslihu zata bainakum wato ku sasanta tsakankaninku duk wani abin da zai sanya rashin zuttuwa tsakaninku ku yi kokari ku kawar da shi kaga wannan jayayya da suke akan ganima ta yaki su dattawa su ce suna da haƙƙi a ciki su matasa su ce su ce su kadai to Allah sai ya turo sako ya ce ku ji tsoron ubangijinku ma'ana ku yi masa biyayya wa aslihu zata bainakum ku sasanta tsakankaninku dan haka shi sulhu abu ne wanda yake wajibi duk lokacin da hayaniya da rashin zuttuwa ta kunno kai tsakanin jama'a ta mu'minai to abinda ake bukata a yi kokari a sasanta tsakaninsu sai yace wa adiqullaha wa rasulahu kuma ubangijinku biyayya kuma manzansa biyayya in kuntum mu'minina in har kun kasance mu'minai ne tabbas in har mu'minai ne da gaskiya to ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzansa abinda manzon Allah yace muku ga yanda za a yi da ganima to dole ku mai kauya sai ubangiji ta'ala yace innamal mu'minuna kusan da cewa mu'minai kadai allazina idza zukirallahu sune wadanda idan an ambaci ubangijinsu wajilat qulubuhum zukatan su zata tsorata tarazana tarawrawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu in an karanta musu ayoyin ubangijinsu zadatuhum imanan wadannan ayoyi sai su dada musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijinsu suke dogaro ba ga kowa ba an gane ko kenan anan da Allah ya ce wa adiqullaha wa rasulahu in kuntum mu'minina kuma Allah kuma ubangijinku biyayya kuma manzansa in har kun kasance mu'minai nan Allah sai ya bayyana mana sifa ta mu'minai mu'minai waɗanda suke na gaskiya dan haka sai ya ce innamal mu'minuna kusan da cewa kadai mu'minai allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum sune wanda in an ambaci Allah zukatan su ke raurawa lafazin wajilat ma'khuzun ne min alwajal idan aka ce alwajal wato shine tsoro da firgici wa idza tuliyat alaihim ayatu in an karanta musu ayoyin ubangiji maimakon su samu damuwa zadatuhum imanan wannan ayoyi sai su dada musu imani wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga ubangijin su kuma suke dogaro ba kowa ba. Wannan ganima ko ka sanya kwadanka akan ta, in Allah bai sanya ba albarka a cikin ta bayan da za a yi ka amfana da ita. Dan haka karka waiwaya ga wannan ganima, ka dogara ga ita, a ka dogara ga Allah. Abinda aka baka ka wadatu da shi, kamar da lamarin ka zuwa ga Ubangiji tabaraka wataala. Sai ya ce allazina yuqimuna salata, daga cikin sifofin su Ubangiji ta'ala ya ce su ne suke tsaye da sallah. Nan Allah ya ambaci sallah saboda wato matukar muhimmancin ta a cikin dukkan wasu ayyuka na addini. Wamin ma razaqnahum yunfiqun, Allah ya ce kuma dangane da abinda muka azurta su na dukiya, ciyarwa suke a cikin binmu. An gane ko ita kanta ganimar in ka samu ba kaita ba za ka yi kadin kimi, a'a, yi kokari ka gabatar ma kanka wani abu ka ciyar da ita. Sai ya ce ulaika, waɗanda aka siffanta da waɗannan sifofi, Ubangiji ta'ala ya ce humul mu'minuna haqqa, su ne muminai da gaskiya. Lahum darajatun inda rabbihim, sun cancanci matsayi maɗaukaki a wajen Ubangijinsu a gobe kiyama. Wa magfiratun, da gafara ta musamman. Wa rizqun karim, da arziki mai girma, ko kuma ka ce kyaukyawa ita ce aljanna. Wannan kenan sakamakon da Ubangiji tabaraka wataala ya tanada musu, tare da cewa in muka haukan wannan aya, kisar tana da dan tsawo, kenan ya kamata mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.